الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك يا يمماتا نامك سلم أكر نبي شوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan safiya wanda yake safiyar 22 ga watan Ramadan a wannan shekara ta hijira na da 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 23 ga watan Abrilu na shekarar miladiya ta 2022 a wannan makaranta wanda aka fi sani da suna Santa wanda ke nan cikin makarantar koyar da ilmomin fasaha ta Nuhu Bamali wato Nuhu Bamali Polytechnic a nan Zaria a wannan haduwa kamar yadda ƴan uwa suka tsara ta abokan mu su Malam Mas'ud da sauran masu tsarawa Allah ya saka musu alkhairi sun bani wato alfarma cewa na zaba abin da nake so ne magana akai amma sun fi so ayi magana akan marayu akan abubuwan da ya shafi kula da marayu da falalar da ke cikin kula da maraya sai naga tunda har suka yi magana akan haka yana daga cikin girmamawa wanda zan musu nima na yi magana akan maraya da na ce to ai ina ganin su magana marayu kusan kowa ya san falalar su kuma kowa ya san abin da ya kamata ayi marayu kuma na san kowane gida a nan a cikin gidajen duk iyayen mu dinna akwai marayu kuma kuna kula da su gargwadon hali amma babu laifi a ƙara tuna mana waɗannan nasoshi don mu ƙara samun ƙwarin gwiwa akan ci gaba da kula da marayun da suke hannunmu Allah ubangiji ya rike mu farko a ma'aunin shari'a in aka ce maraya a ma'aunin shari'a ana nufin wanda mahaifinsa ya rasu kuma har yanzu bai balaga ba ko wacce mahaifinta ya rasu kuma har yanzu bata balaga ba wannan a ma'aunin shari'a shi ake ce ma maraya amma al'adar mutane suna ganin hatta wanda mahaifinsa ya rasu ma maraya so domin shi maraicin shine wato samun yaro ya samu kansa a wani hali na ya rasa mai kula da shi samun kansa a halin rashin mai kula da shi to mai kula da shi iri biyu ne akwai mai kula da rayuwarsa ta fuskar duk abin da yake bukata na tattalin arziki abinci wurin kwana kudin makaranta kiwon lafiya da sauran bukatu ne da kullum mun sani cewa shari'ar musulunci da al'adar mu ma duka wannan ta dora ne akan uba uba shi aka dora wannan limfik du sa'atin min sa'ati wa man qadara alaihi rizqu wa limfik ma atahu Allah da irin waɗannan ayoyi waɗanda suke nuna zuwa ga cewa idan aka mutum haihuwa shi ke da ɗawainiyar wannan yaro to idan ya zama baya duniya to yanzu babu mai yin wannan kenan shine ake nufi da maraya to su wane ne za su dauka su ne al'umman musulmai makusanta ga wannan mamacin da sauran duk wanda yake neman lada duk wanda yake neman hanyar samun lada to kula da maraya hanya ce mai samar da lada a rayuwar lahira hanya ce kuma mai samar da albarka a cikin dukiya a duniya da haka ba mu ga a cikin alqur'ani kamar yadda malamai suke faɗa an ambaci maraya a wuri daban-daban har wuri 23 za mu faɗi wasu wuraren da zai yi a faɗe su duka ba don magana ce da ake yi ta takaice an ambaci maraya a wuri daban-daban cikin alqur'ani har wuri 23 kuma kowane wuri an ambata ne don nuni zuwa ga a kula da shi ko don jan kunne cewa kada a yi masa wulakanci ko don bayani akan yadda ya kamata a alkinta masa dukiyarsa ko yadda ya kamata a mai tarbiyya hadisai kuwa ba za su kirgu ba waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke horaswa akan cewa a baiwa maraya kulawa alal misali in muka dauki fadin Allah subhanahu wataala a cikin suratul baqara Allah yake cewa idza khadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun wannan ita ce aya ta 83 a cikin suratul baqara Allah yake ka tuna musu ka ba su labari yayin da muka dauki alƙawari mabanu isra'ila muka ja musu kunne cewa kada ku bauta wa kowa sai Allah ku yi tauhidi sannan kuma ku kyautata ma iyaye sannan ku kyautata ma na kusa da ku daga nan sai aka amba cewa waliyata ma kuma ku kyautata wa marayu idan zaki kyautata ma iyaye da makusanta to haka kuma maraya shine na uku alisafi sannan sai talakawa sannan sai Allah ya ce kuma ku dinga gaya mutane magana mai dadi kar ku cutar da su da lafazin bakinku sannan ku tsaye da sallah ku ba da zakka wannan duka an yi wa banu isra'ila wannan umarnin ne Allah yake tuna musu Allah ya ce sannan kuma sai kuka juya baya kuka kiyin waɗannan ayyuka kuna masu kauda kai daga barin aikin da Allah ya daura muku to duk da yake ayat tana ishara ne zuwa ga umarnin da aka yi wa banu isra'ila amma zuwan ta alqur'ani ya nuna cewa mu musulmai mun fi cancanta mai aiki da wannan umarnin wannan umarnin ya fi hawa kan mu fiye da hawa kansu shi yasa Allah ya bamu labari ba wai Allah yana faɗa mana kawai mu ji cewa ai an musu kaza bane a ana so ne mu mai aiki da wannan karatu sannan Allah subhanahu wataala ya sanya cewa yana daga cikin wajibi akan al'umma su ba da muhimmanci wajen yin alkhairi ga maraya kamar da Allah yake cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakin al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-mala'ikati wal-kitabi wan-nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dhul qurba wal-yatama al-birr wa tubiyya Allah aiki da gaskiya bin shari'ar Allah daga cikin ababan da suke kimse a cikin bin shari'ar Allah to hadda yi wa maraya hadda rike maraya da Allah ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib al-birru ba shine ku dinga juya fusakunku gabas da yamma ba wato ba mujarradin kallon al-qibla kaza ko al-qibla kaza dan yin sallah shi kadai ne biyayya Allah ba a'a walakin al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir biyayya Allah shine yin imani da Allah da ran tashin al-qiyama wal kitab da yin iman da littafin Allah wan nabi wan nabiyina da yin imani da annabawa shine kuma Allah ya ce wa atal mala ala hubbihi kuma mutum ya dauki dukiyarsa alhalin shi ma yana son dukiyar ya bada dukiyar masuwa ne zawil qurba makusanta wal yatama da kuma marayu wal masakin da talakawa wabn as-sabil da matafi was-sa'ilina da almajire masu roƙo ko masu bara ofin riqab da kuma ya bada dukiyarsa dan yan tabawa wanda yake buƙatar yanci wannan ma a cikin suratul baqara ne kun ga ita ma wannan aya tana kwadaitarwa zuwa ga kula da maraya a cikin jeren giya na waɗanda ake so a kula da su sannan Allah subhanahu wataala yayi tankiya ga waɗanda ba sa kulawa da maraya waɗanda suke wasa da sha'anin maraya Allah ya musu tankiya kamar da Allah yake cewa kalla balla tukrimuna liyati aha to ai ku daga cikin laifin da kuka wa Allah shine la tukrimuna liyatima ba kwa girmama maraya wannan alahira daga cikin tuhumar da za a yi ma kafirai da fasikai da fajirai shine kalla balla tukrimuna liyati ai ba kwa girmama maraya hakanan Allah subhanahu wataala ya gwama wulakanta maraya laifin wulakanta maraya yana hada da laifin ƙaryata tashin alkiyama kamar da Allah yake cewa fadhalikal ladhi yad'u al-yatim fadhalikal ladhi yad'u al-yatim shine wannan wanda yake cin mutuncin maraya yake cin amanan maraya da aka bar shi yana daga cikin laifukan sa sannan Allah subhanahu wataala ya hana ayyuwa maraya wato wulakanci a wulakanta shi a ci mutuncin sa a ci zarafin shi Allah yace fa ammal yatima fala taqhar kaga din shi maraya fala taqhar la taqhar ay la tudillahu karka wulakanta shi karka kaskantar da shi saboda kaga iyayen shi ba sa rayi sannan Allah subhanahu wataala ya ja kunnan mutane masu yi ma marayu wulakanci cewa su tuna fa su ma za su mutu su bar marayu ba فلهذا الذين يخالفون عن امره من اين معايا؟ بايت بس اي تاكو اتشمي الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وان راسوا سكي ديارا كانانا su dinga jin tsoron inda za su mutu su bar su sa'ad da za su mutu din nan suna jin tsoron me zai faru da yaran Allah yace fariyatakullaha wal yaqulu qawlan sadida duk wanda yake da yara kanana musamman wanda shekaru suka kama shi ko rashin lafiya ya riske shi ko ya ga alama ajalin shi ya kusa dole zai kasance daga cikin abin da zai mutu da damuwa a kansa shine ina makoma ƴaƴan shi dinnan in bayana wannan koda fa mai arziki ne koda mai sarauta ne koda wani babban mashahuri ne bai san me zai faru da su ba musamman in kuma ya duba dama da hagu yaga cewa ga wani irin sa ko wanda ya fi shi ko wanda bai kai shi ba ya mutu ya bar marayu sai shiga cikin wani halin haulayi shine Allah yake mana sankiya yana cewa wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan dha'afan khafu alayhi waɗanda suke da ƴaƴa da inda za su mutu su bar su khafu alaihim za su mutu ne suna jin tsoron me zai faru da yaran Allah yace fariyatakullah to mutane su ji tsoron Allah wani ya kulu qaulan sadida su dinga faɗan magana take akan hanya wannan ma dina daga cikin jan kunne da Allah yayi sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sake yin jan kunne akan kula da dukiyar maraya wato wannan karan akan maraya da iyayen shi suka rasu sun ba mu shiga da dukiya amma yana da karancin shekaru kai kuma ko ke kuma dukiyar tana karkashin kulawaki ko kulawaka Allah ya ja kunne yake cewa wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan kar ku kusanci dukiyar maraya sai da abin da yake mafi kyau hatta yabluga ashuddahu har sai ya girma maka baka aje dukiyar maraya to wajibi ne kai ka kula da ita Allah subhanahu wataala sai da yayi bayani akan yaya za a yi ma a mika mai dukiyar shi Allah yake cewa wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum idan yara aka bada kudin su marayu ma wani ya ajiye musu to za a gwada su idan sun girma idan sun kai shekaru sun kawo munzilin aure sun kai munzilin da za su iya rike dukiyar su da kansu Allah ya ce wabtalul yatama a gwada su a gani idza balagun nikah idan sun kai aure fa in anastum minhum rushdan in aka ga alama sun yi hankali ba wai shekarun kadai ba sun yi hankali za su iya juya dukiyar dan ka a ba su babu hankali su lalata dukiyar Allah ya ce fadfa'u ilaihim amwalahum to sai a zo a ba su dukiyar su annabi musu cewa to gashi da kaza da kaza da kaza da kaza kuma a kafa shedu cewa ka dawo musu da dukiyar su yadda aka baka ajiyarta in ba haka ba wutace balbal take jira mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari da muslim yana cewa akwai wasu mutane suna nan a duniya yace suna wadaka da dukiyar Allah nabi yace falahumun naru yawmal qiyam duk wanda yake wadaka da dukiya wanda ta al'umma ce kamar ta gwamnati ko ta maraya ce ko an bashi ajiya ko kudin adashi duk dukiyar da ba taki ba take hannunki amma ko take ka dauka shi kenan ta fadi ga sassa bari ki ci iya san ranki annabi yace wuta ne kawai wuta ne direct da ka dukiyar maraya ina jin ai duk mun san hadarin ta ba wanda bai san hadarin dukiyar maraya ba shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake wani sahabi fada Abu Dharr al-Ghifari Abu Dharr al-Ghifari malami ne cikin sahabbai amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga yanayin sa sai yake ce masa ya Aba Dharr inni araka imra'an dha'ifa kai Abu Dharr na ganka mutum ne mai rauni kana da rauni yace wa uhibbu li nafsi wa uhibbu laka ma uhibbu li nafsi kuma ina son ka tsira yadda nake so in tsira ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina son ka je lahira ka wuce salin alim yadda nake so in wuce dan haka la ta'muranna ala ahadin kar ka sake ka zama shugaba ga kowa ba za ka yi shugabanci ba mutum mai rauni bai yi shugabanci yace kuma wala tuwallinna ala yatimin wala tuwallinna ala mali yatimin kar kuma ka sake a baka ajin dukiyar maraya daka duk wanda ya san ba zai iya rike amanan dukiyar maraya ba kai dai karba hadarin sa kamar hadarin mutum a shugabanci ya san ba zai iya ba domin duk wanda ya shugabanci kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'matul murdi'ah wa bi'satil fatima mutane suna ma mutum murna an yi samu shugabanci saboda ana ganin ya samu hanyar da zai more amma yace ranan mutuwa ko ranan rabuwa da shugabancin nan akwai nadama saboda mutum da daukakan shi daukakiya mai yawa sannan kuma ranan alkiyama Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya shugabanci in an tashi zuwa da shi filin kiyama ba za a bar shi ya zo da kanshi ba za a zo da shi ne dauke da sarka hannu da kafa kaman babban barawo ba za a cire mai wannan sarkan ba sai an gama mai shari'a da duk mutanen da ya mallake su mutanen garin su ko jihar su ko kasar su ko duk mutanen da suka rayu a tainuwar da yayi ta gwamna shi sa shugabanci wannan da ake gani ba karaman bala'i bane amma Allah ne ya jarabce mutane da shegen auna san shugabanci babu wani alheri a cikin sa in banda daukar wa kai zanubin da zaka iya hakura da shi zanubi ne wanda mutane suke daukar wa kansu wanda za su iya hakura ba sai sun dauka ba to yanda kika ji wannan maganar game da mutumin da yake da shugabanci to fa tare aka ambace su da wanda ya rike maraya ko dukiyar maraya ya bata ta annabi ya ce mutumin da annabin yana kaunarsa annabi bai so ya mutumin nan ya shiga matsala shine ba shi wannan shawara kar ka shi shugabanci kar kuma ka yadda ka an shi dukiyar maraya yace mishi mene saboda kana da rauni daga wannan daga cikin umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi nashi ya bayyana irin alheri dake cikin rike maraya yana cewa ana wakatilul yatimi ka hataini yace da ni da mai daukar dawainiyar maraya kamar haka ya nuna yatsan shi na tsakiya da yatsan shi na tahiya yace wato wajen shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaba daga ya shiga masu kula da marayu suna nan kusa da shi wannan yana cikin alherin kula da maraya wannan hadisi ya tabbatacce al-Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito shi daga sahabi Sa'ad dan Sa'ad bin Sa'id kula da maraya yana kawo lada mai yawa yana kusantar da mutum kusa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama hatta wajen shiga a ainihin wato aljanna Allah ta sa mu cikin da su tsira dan haka yana da kyau a kula da wannan to har ila yau a cikin ainihin wato alqur'ani Allah subhanahu wataala ya yi yabo ga masu kula da maraya da ciyar da shi da yake cewa wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imukum li wajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura a cikin suratul insan Allah ya ce daga cikin yana lissafa halayen mutanen kirki halayen wanda suke nagari Allah ya ce wa yut'imuna at'ama ala hubbihi suna ciyar da abincin da su ma suna so miskinan talaka da Allah ya ci shi za su ci da shi wa yatiman da kuma maraya wa asiran da wanda aka kama shi kaman me suna ce ma waɗannan mutanen ko suna faɗa a cikin zuciyarsu innama nut'imukum liwajhi Allah muna ba ku ne kawai dan Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba mu ce sai kun gode mana ba ko kuma mu ce sai kun saka mana ba muna yi muku ne dan nan gaba idan kun samu ku saka mana ba muna yi muku ne dan ku ce kun gode ba ma buƙatar godiya ku innama nut'imukum liwajhi Allah kawai muna muku ne dan fuskar Allah wannan sifa ce ta mutanen kirki mutanen alkhairi masu sanya dukiyar su dan ciyar da marayu sayyidina Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya kasance daga cikin mutanen da suka shahara wajen kula da marayu al-Imam al-Bukhari a cikin littafin al-Adab al-Mufrad ya rawaito cewa sayyidina Umar dan Khattab ya kasance baya zama wani wuri ya ci abinci face akwai wani maraya ɗaya ko biyu tare da shi sun ci tare da shi sai da marayu suke sai ya ce aje a nemo mun wani maraya sai su ci abincin tare saboda wannan ayar duk sanda zai ci abinci sai ya ce a nemo min maraya wace tare da shi in ba samu ba sai ya ce a nemo min wani talaka wace tare da shi tare da cewa Umar din nan ba mai wadata bane ba mai arziki bane mu kiyaye talaka ne cikin sahabbai bai da kuɗi da za a kira shi cikin attajirai dan haka ba wai sai in mutun yana da wadata ba tukunna a cikin dan abin da kike da shi ake so ki dinga bayarwa har ila yau dan wa masa albarka annabi sallallahu alaihi wasallama yana fada a cikin hadisin da Abu Huraira ya ruwaito daga gare shi cewa idza aratta an yalina qalbuk idan kana son zuciyarka tayi laushi fa at'imil miskin wamsah ra'sal yatim idan kana so zuciyarka din tayi laushi ka zama baka da busasshiyar zuciya to ka dinga ciyar da talaka matalauci almajiri a dinga taimakawa almajirai da kuma shafa kan maraya maraya idan kin ga shi ki shafa kan shi kina tunanin cewa ni ma wata na haka zan mutu na ba ƴaƴana kai ma kana tunanin cewa lalle wata na ni ma zan mutu haka na ba ƴaƴana kanana su zama marayu yana da gaskiya abin da ya dinga lausasa zuciyarka kana taimakon waɗannan marayu dan tunanin cewa me zai faru da naka marayun ran da ka mutu ka bar su haka nan a shari'ar musulunci ta yi hani game da dadima dukiyar marayu da yin wadaka da ita Allah ya ce wa atul yatama amwaluhum wala tabaddalul khabisa minhum bit-tayyib wala taakulu amwaluhum ila amwalikum inna dhalika kana huban kabira innahu kana huban kabira Allah ya ce wa atul yatama amwaluhum ku bai wa marayu dukiyoyinsu a mafi sokin da sai kenan ko ku bai wa marayu dukiyoyinsu wala atul yatama amwaluhum wala tatabaddalul khabisa bit-tayyib kar ku canza musu mai kyau da mummuna an ban musu dukiya mai kyau sai ku yi musu wayo ku ce to bari a canza musu gida ko gona ko abun hawa ko kuɗi ko sitira a ce bari a juya musu da wani abu ai wannan zai fi musu amfani ga inda ya kamata a ba su gidaje a unguwannin da suke da daraja sai a ce a'a bari a je a ce musu gonaki a ƙauye an ga an juya musu tabaddalul khabisa bit-tayyib ko an ban musu kuɗaɗe masu yawa ko shares a wani kamfani sai a ce a bari a je a ciro wannan shares ɗin a sai musu kayan aure a aje musu lokacin auren ma halabi ba ko a ce bari a kwasa a ba wane ya sa a dukiyar shi ya juya musu kuma wannan nan ba a da aminci akan zai juya su bisa kyautatawa to duk wannan yana cikin wala tatabaddalul khabitha bit-tayyib kar ku juya musu ku dauki kyakkyawa ku bar musu mummuna Allah ya ce wala taakulu amwaluhum ila amwalikum kar kuma ku dauki dukiyar su ku sa a cikin dukiyar ku ku narkar da ita innahu kana huban kabira wannan babban zalunci ne inda aka halasta kawai shine idan mutun shi ma talaka ne bai da wadata yana kula da dukiyar marayu wannan babu laifi ya sawa kanshi albashi na kula da ita cewa to zan yi aiki wajen raya dukiyar nan wani yaro sai ya bar ƴaƴan shi amma ga wani kasuwancin da aka san yana yi kuma yana da yara a wannan harkar kasuwanci a shagon ko a wannan sana'ar babu laifi a zaɓi wani cikin yaran sana'ar wanda ake ganin amintacce cewa wane eh zaka ci gaba da kula musu da dukiyar nan amma duk wata ko duk ciniki idan an yi za a zo a yi lissafi a cire maka kasonka kashi kaza bisa ɗari yanzu wannan ya halasta a bashi kuɗin aikinsa amma kada ya zama ya yi tasarrufi ta fuskar abin da zai ba kanshi dama ya juya dukiyar dan shi ya ci riba fiye da su ga abin da an san idan an saka dukiyar za a samu riba sai a ƙi sakawa ko ga harkar kasuwancin da take ita ce mai tabbas sai a je a saka wata take da garari ko makamancin haka ko kuma idan noma ne a ƙi kula da shi yadda ya kamata a ƙi sanya taki aqin abin da ya kamata har amfanin ya lalace duk ne ya daga cikin wala tabaddalu khabisa bit tayyib kar ku bata musu dukiya ku sanya musu abin da yake mara kyau shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin bukhari ya lissafa manyan zinubai manyan zinubai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zinubai ne wanda suke dirmusa mutum a cikin wuta kai tsaye annabi yake cewa ijtanibu sab'a al-mubiqat ku guje manyan zinuban nan guda bakwai wanda suke dirmusa mutum cikin wutar jahannama kai tsaye Allah ka kare mu daga cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam bayan da ya ambaci shirka ya ambaci kaza ya ambaci kaza sai ya ce da mene yace da akla malal yatim cin dukiyar maraya yana daga cikin manyan zinubai guda bakwai wanda suke dirmusa mutum a cikin ainihin wutar jahannama Allah ka kare mu dan haka wajibi ne ga masu al-ausiya wato masu kula da marayu su san wannan wajibi ne akan su tsayu wajen kyautawa marayun nan wajen tarbiyyar su da tausaya musu da neman musu mafita da neman musu yadda za su rayu rayuwa mai kyau kamar a ce iyayen su nan domin amana ce a hannun su shi sa Allah yake fada yake cewa wais'alunaka 'anil yatama qul islahum lahum khair suna tambaye ka game da yaya za a yi da marayu yace islahum kace musu qul kace musu islahum lahum khairun kyautata musu shine alkhairi wa in tukhalituhum fa ikhwanukum in kuma kuna cakuɗe ɗaya niya da su a gidajen ku ka dauko maraya ka aje shi a gidanka ko a cikin iyalinka to kada a nuna mishi wani bambanci a da can marayu da dama a da can ba sa sanin ma cewa nan ba gidansu bane kowa ne ba mahaifinsu bane ko wanta ba mahaifiyarsu bane ba su sani sai daga baya wani ma an gaya mishi daga baya ta kuka yace shi bai yadda ba da lokacin da mutanen duniya suke da kirki sosai ba a ganewa dan ba za a bambanta komai ba abinci da makaranta da sutura da wajen kwana da irin kalmar da za a faɗa mishi duka ba bambanci da ka shi mai ta so yana ce miki mama yana ce mai gidan baba da can idan aka yi mutuwa har farkici ake kowa yana Allah Allah ya dauki maraya saboda zai dauki wani abu ne mai albarka ya kai gidansa yanzu ko ina yana da dama ya daga cikin alamun tashin alkiyama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada daga ciki akwai wulakanta marayu mutane su rasu da darajar su da mutuncin su kuma suna da dangi suna da yan uwa suna da yayyi da kannai wasu ma suna da iyaye amma a rasa wa zai rike musu marayun su kowa idan shi akan abin da zai samu cikin dukiyar marayun ba idan shi akan marayun ba da an gama watanda an yi wadaka akan dukiyar marayun shikenan kowa sai kuma ya runguma hannun shi sai kuma randa marayun ya girma ya zama wani abu to kuma shine za su dawo ce ai mu ne iyayenka ko ƴan uwan babanka ai mu ne ma muka jera bangadon ku har Abuja aka yi ta rigima a kotu kuma wani abin da ya kamata mu gane shine shi ba maraya ko ki taimake shi ko kake taimake shi ba zai rayu ba zai rayu ba zai mutu ba sai lokacin mutuwar shi yayi wani ma kuma wahalan nan da za a bar shi ya sha sai ta zama mishi alheri sanadiyar haka ne zai zama zuciyar shi ta yi tauri ta saba da wahala sai ya tashi ya nema in Allah ya so shi da arziki take ga yayi arziki idan muka kalla misali bari mu bamu misalai a cikin tarihi mu fara tun daga kan shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ai dukan mun san tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa maraya ne mahaifin shi bai taba ganin mahaifin shi ba mahaifin shi yaro sai ya bar shi jariri a cikin ciki mahaifin tana dauke da cikin mahaifin yaro su da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba sa mahaifin sa ido ba wannan kuma shine kurewan maraya bayan an haife ka a ce maka ai mahaifinka ya rasu ma ba a haife ka ba ko kuma kana shan mama ya rasu ko a gwada mishi hoto a gwada maka hoton amma miki hoton mahaifinki kika san tana shi ce ai kina ai karama an yayi ki rasu wannan shine kurewan maraici dan ba kama da wayan da zaka yi kukan rashin shi ko rashin ta a kinga wanda mahaifin shi ya rasu yana da wayan shi da yi kuka kuma zai dinga tuna cewa ga kalar siffar mahaifin shi ko mahaifiyarsa to wanda bai gani ba gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maraya ne maijin matarar su bayan shekara 6 amma bai rasa kulawar dangin ubansa ba su Abu Talib su Abdul Muttalib haka ita su cikin mareci wannan na daga cikin ma abin da yasa wasu suke ganin wasu kafirai suke ganin dan me za a yi za a ce shine annabi bayan maraya ne suna cewa yatimu Abdul Muttalib a cikin manyan malaman musulunci a tarihi akwai marayu al-imamu Ahmad ibn Hanbal ya kasance maraya ne yace uwa ta ita ta kula da ni bayan mutuwar babana ita take tashi shi tun tsakar dare su yi sallah tahajjudi sannan ta fito da shi su tafi masallaci su sallah asuba tare a masallaci sannan ta jira shi ta zauna ta jira shi ya zauna a gaban malamai ya karatu ya haddar alqur'ani ya saurari ilimi har sai an yi sallah azhar dama ta zo mishi da dan abincin shi a kula za a ce kenan ko ta bashi ya ci abincin safe sannan an yi sallah azhar tana jira shi na koyon karatu sannan su koma gida kullum haka take mishi har ya girma shi yasa yace shi yafi sabawa da masallaci fiye da gida tsawon rayuwar shi a masallaci yake so tun yana dan karami ya saba da masallaci al-imamu Shafi'i shi ma maraya ne shi kan ma uwar ba ta da komai saboda ba ta da komai da ta je da shi gun malamin makarantar allo ta roke shi Allah annabi ga dana maraya ba yi da kowa yace gaskiya ba zan karbe shi ba ta ce kai hakuri bawan Allah ta matsa mai da magiya sai ya karbe yaron yace to amma da sharadi wannan yaron naki zai dinga yin aiki a makarantar nan shi zai dinga yin shara da sauransu to da Allah ya taimake shi yana da kokari bayan dan lokaci kankani sai kokarin shi ya bayyana sai malamin ya ce to shikenan daga yanzu ka zama kai ne assistant dina din malamin zai tafi wata unguwa sai ya ban mishi ajin ya ci gaba da kula da shi wannan a madadin kuɗin makarantar shi da baya iya biya da haka Imam Shafi ya karatu har ya zama Imam Shafi da ake ambata har kullun din nan suna nan da yawa a cikin tarihi kuma ko mu yanzu zamu iya faɗa kowa inda yake hala akwai babban mutum ko wani attajiri ko wani dan siyasa ko wani babban jami'in gwamnati ko wani mai faɗa a ji a cikin al'umma sai ki ji an ce asalin shi maraya abinda Allah ya kaddarta mai na samun daukaka a cikin mutane Allah ba zai fasa bashi saboda muguntaki ba saboda kin bambanta makaranta kin kai ƴaƴanki makaranta mai kyau shi kuma kin kashi tana gantari Allah ba zai fasa bashi abinda ya ga dama bashi saboda kin sa ƴaƴanki a islamiyya da hadda mai kyau shi kuma kin ce to ga kaje in ka ga dama kaje ai ubanka da yake kaza 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 kuma ala uban nan kanin ki ne Allah ba zai fasa bashi abin da ya niya ba kuma yana nan yana da sabon cewa goggona wance ba ta da mutunci yana nan yana shawo kwalwar shi idan ya girma idan shi ma yana da mugun hali sai mai miki da mugun halinki idan kuma Allah ya taimake ki Allah ya niya zaki samu rahama sai ki ga sai miki abin da zaki da dama ki da kake fitu ba ki dinga tana urin wulaƙancin da ya miki ran da yace to ki shirya zamu je umara sai ki fashe da kuka sai ka kayafe muni wani kayafe muni na san na cuce ka ba haka bane to duk waɗannan ababai ababan a kula da su ne ƴan uwa masu albarka dan haka Allah subhanahu wataala yayi wasiya ga masu kula da marayu yake cewa qul islahum lahum khair ka ce da su kyautatawa marayu shine alkhairi to me ake nufi da islahum lahum khair kyautata musu shine farko a koya musu abinda suke bukata na ilimin musulunci alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tauhidi a sa su a makaranta a koya musu hali mai kyau a hana su zama da mutanen banza ko abokan banza a koya musu sana'a da tarbiyya a koya musu halin kirki a sa su zama a shirya su da su zama mutanen kirki a nan gaba a shirya su don zama mutanen kirki a duniya don zama mutanen kirki a lahira kada wannan wato halin da suka samu kansu na rashin iyaye ya zama dalilin da ya katange su daga zama mutanen kirki domin ita al'umma abin da ya kamata mu gane ƴan uwa al'umma tana cutar da kanta in ta bari aka samu mutanen banza a cikin ta saboda shi mutumin banza aikin shi na banza bai tsayawa a kan shi sai ya cutar da duk mutanen shi kamar buhun albasa ne idan guda ɗaya ta ribe ko dai a cire ta ko kuma bayan lokaci duka sauran za su fara ribewa don haka barin wani ya zama dan banza dan ba a san shi ko dan ba yi da iyaye to kuma ana barin duk mutane ne su zama mutanen banza ko kuma alal akal ko da sun zama mutanen kirki wannan mutanen banzan su hana su jin dadin rayuwarsu. Yanzu ku duba ku ga yanda misali wannan al'amari na kidnapping da banditry ita kurawo kowa. Da a ce tun farko ba a bar fulanin nan a cikin daji cikin jahilci da cikin talababuwa har suka zama da suke haka ba. Domin sakamako ne na wani aiki da aka yi na sakaci na tsawon shekaru. Fulani da sauran mutanen kauye, makiyaya, shugabanni da gwamnatoci ba su musu tsarin rayuwar da ya kamata ba. Ba makarantu, ba asibitoci, babu ababen more rayuwa. Kuma kullun suna kiwon dabbobi suna cikin daji. Da haka hankalin su da tunanin su yafi kama da dabbobin nan fiye da na mutane. Shi za su iya kashe kowa, za su iya cin mutuncin kowa. Da kuma suka zo suka samu makamai, suka gane cewa za su yi amfani da makaman nan su zalunci. Da haka mu da muke cikin garuruwa, da muke ci muke sha, muke kwana a ɗakuna masu fanka da AC, muke jin cewa mun isa, to sun hana kowa jin daɗin rayuwar shi. Ba dai kun ce kun bar su haka ba, to za su ga yadda za a yi. Sun hana bin hanyoyin mota, sun hana bin hanyar jirgin ƙasa, sun hana ziyarce-ziyarce da zuwa ƙauyuka, har kuma suna biyo mutane cikin gari. Da haka kowa yanzu cikin tsoro yake. Me ya jawo tsoron shi ne an bar su cikin jahilci da rashin sanin ya kamata. To haka duk anguwa ko garin da aka kyale wasu yara ko wasu mutane ba a musu tarbiyya ba, to abin zai dawo ya shafi kowa. Abin da ba a so kenan. Shi sa ko dan maslaha mu ya kamata mai tarbiyyar ƴaƴanmu da makwabtanmu da marayunmu da duk wanda ke kusa da mu. Saboda idan ya gyaru alheri ne ga kowa. Yanzu a cikin wani anguwa ko wani lungu ko wani saƙo idan akwai wasu yara a wajen fitinannu, ƴan shaye-shaye ko ƴan ɗaukan amarya ko ƴan fyaɗe ko ƴan ƙwace, za su hana kowa sakewa a wurin. Ana tsoron a aiki yara ma, ana tsoron a fito ko a fita a je makaranta, ana tsoron a gansu. Saboda za su yi mutane rashin mutunci. Kuma su ɗin nan sakamakon rashin kirkinmu ne. Har ila yau na ƙara buga mana wani misali daga cikin manyan malaman musulunci waɗanda suke marayu ne. Imam al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, shi ma maraya ne. Da baban shi ya rasu, baban shi yana da kuɗi, sai mahaifiyar ta samu kuɗi masu yawa ta tara ta bar shi, ta ce ka tafi gari kaza ka je ka koyo ilimin musulunci, ga wannan kuɗin kuma ka dinga cin abinci, duk in kuɗinka sun kusa ƙarewa ka rubuto wasiƙa ka aiko min, ni kuma aika ma da kuɗi. Haka Imam al-Bukhari ya dinga yin wannan karatu shekara da shekaru, yana bi gari gari yana koyan ilimin musulunci, har ya zama yadda yake da nan. Haka Imam Suyuti shi ma maraya ne, shi ma mahaifiyar shi ta kula da shi ta fuskar wato ba shi tarbiyya har ya zama yadda yake. Wannan misalan da ina buga mana su ne don mu san cewa maraiki bai hana tabbatar da kaddarar da Allah ya mutunta zama wani zakakuri, amma yana buƙatar kulawa da kuma a bashi ainihin wato abin da ya kamata na tarbiyya. Don haka yana da kyau mu kula da wannan. To sannan wani abin da ya kamata mu faɗa ko zuwa gare shi shine cewa da aka yi a tausayawa maraya, a ji tausayin shi, a mai tarbiyya, bai nufin a bar shi ya san garki. Ya ke mai rike da maraya, ka a ce ba a dukan shi, ba a mai faɗa, an bar shi duk abin da ya ga dama yayi da ya abace Allah sarki, kun san maraya ne. A yadda kike horar da ƴaƴanki shi ma ki horar da shi. Aisha ta kasance tana rike da marayu, takan ce ina horar da su kamar yadda nake horar da masu uba. Ka a bar shi ya lalace, duk abin da ya kamata a mai na horo, in yi rashin kirki a mushi, in ta kama a mai tsawa a mushi, in ta kama a mai bulala a yi mushi, in ta kama a mai faɗa a yi mushi. Ba daidai ba ne a bar maraya wai saboda shi maraya ne a ce babu kwaɓa. To wannan ɗaya yake da wanda ba a kula da shi ba. Ɗaya yake zai zama kawai jikan malama ne ko wani lalatacce ko wani wanda bai da wani amfani a cikin al'umma. Wajibi ne a mai kwaɓa, a kula da shi, a ainihin wato ba shi horon da ya kamata. Idan muka kalli waɗannan nassoshin da ire-irensu ‘yan uwa masu albarka, za mu iya fitar da wasu ƙa’idoji ko wasu mulahazat da suka shafi rayuwar maraya. Sai mu ce a taƙaice, farko dai shari’ar musulunci ta yi umarni da yi ma maraya istilahi gyaran maraya, wato daukar dawainiyar rayuwarsa sannan ta fadi lada na haka shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ni da mai daukar nauyin maraya za mu shiga aljanna kafara da kafara yana mun bayana sannan an tsoratar game da cin amanan maraya sannan kuma an yi kira zuwa ga wato al'umma su zama cewa sun san darajar marayun su to shi dauka dawainiyar maraya kala kala ne akwai kaman nau'i 4 zuwa 5 da malamai suke fada nau'i na farko shine ka dauko shi ka saka shi a cikin iyalinka marayan nan naki ne ko ba naki ba wanda ake nufi da naki shine dan kanwaki dan wanki dan dan jikanki ko wani makusanci wanda dama kina da alaka da shi wannan marayan ki ko kuma wanda ma ba irin wannan ba wani maraya can bare ki dauko shi ki ajiye shi a gidanki ko ka dauko shi ka ajiye shi a gidanka ya shiga cikin lissafin yayanka komai ayi tare to wannan shi yafi komai lada wannan kuma shi yafi kawo arziki cikin rayuwarka yana daga cikin hanyar kula da maraya hanya ta biyu wanda wannan ya shafi maza ne shine ka auri mahaifiyarsa dan maraya ne an mutu an bashi ko an mutu an bassu kuma kana da wata dangantaka ko kana da wadatar da zaka iya daukan mahaifiyarsu ka dawo da ta cikin al'ummarka ta hanyar aure to wannan shine mataki na biyu shi ma yana da falala kwarai sosai an samu da marayan gida kuma yanzu shi ma nan gidansu ne dan gidan baban mijin uwarsa ne sannan an samu mata ita ma da kariya ta samu miji wannan shi ma yana da lada kwarai da gaske domin akwai rasoshi da suka bi musamman game da kula da zawarawa waɗanda ba su da aure wanda auren su ya mutu ko wanda mijin su ya mutu mataki na uku shine ka bashi a inda yake a wurin mahaifiyarsa ko wurin masu riko da shi amma kai kuma ka dinga daukan kuɗi kana bayarwa ana kula da shi ka sa mai allowance na wata wata ko na shekara meye abin da yake bukata a rayuwa meye abin da yake bukata a rayuwa na abinci da sutura da kuɗin makaranta da sauransu sai a dinga kulawa da wannan yana hannun mahaifiyarsa ko hannun mai rike da shi wannan shine mataki na uku mataki na hudu shine baka da abin da zaka bashi to amma ka dinga sakin mai fuska kana jin shi a jiki shine aka ce haka dinga shafa kanshi in ka gamu da yaro wanda yake maraya ka sakin mai fuska ya gane cewa shi ma mutum ne ko da baka da abin da zaka bashi dan abin da ya sauka kuma dan ka dan a dauka a bashi ko da lokaci bayan lokaci ne to wani abu da ya kamata mu tambaye a ran shine da ba wannan zan faɗi ra'ayina ne ba ko ina na karanta shi da abin da ke ga muku tun da karatu ne amma yanzu zan faɗi wani ra'ayi nawa kai ya saba mafi ra'ayin mutane ni ban yadda da nazariyar da muke rawaya a cikin ta cewa marayu sai in azumi yayi ko sallah kawai a musu kayan sallah ko a ba su kayan azumi ba sauran tsawon shekara kuma su sanye da rasi wannan ba daidai bane gara mu biya musu kuɗin makaranta da abinci ne da kullun in sallah ta yi a ce ma ba su da kayan sallah yafi akan kawai mu tara kuɗi mu dinka musu kayan sallah a kira yan jarida a sa a Facebook ai ga yanan masallaci kaza ya taimaki marayu kaza daga nan ba za mu ƙara jin labarin wani taimako da aka musu ba sai Allah ya kai mu bari yaya suke tsawon shekara ba mu sani ba a ba su abincin da bai ishe su na wata ɗaya ba ma ni gaskiya bana kallon wannan nazariyar mai kyau ce ko sati ma bai yi ko abincin ni bana ganin kyan wannan nazariya wannan asusun a dinga biya musu kuɗin makaranta tarbiyyar ilimi da za a ba su da sana'a ta fi musu komai muhimmanci wata rana za su yi kayan sallah nan da kansu irin wanda suke so wata rana ma za su ba wasu amma kayan sallah kawai a sai musu riga da hijabi da takalmi a zo ana nunawa an ba su a tamba an ba su wane ne shikenan kuma ba za a ƙara kula da su ba ba za a ƙara jin labarinsu ba asusun kuma sai wata shekara wannan kawai buki ne wataƙila ma riya ne wataƙila kawai dan a ce masallacinmu ko ƙungiyarmu ko kwamitinmu a yi san taimakawa marayu an yanka musu saniya an ba su nama an ci musu kayan sallah ko an ba su taimakon abincin bude baki shikenan kuma ba za a sake kula su da komai ba abin da ya kamata shine mu kula da tarbiyyarsu ta ilimi domin ilimin nan shine idan sun samu za su zama mutane shine idan sun samu da kansu za su fahimci an taimake su daga za su fahimci cewa lallai ƴan uwan babanmu ko lallai mutanen anguwanmu sun taimake mu wannan ra'ayina ne ba dole ya zama daidai ba to abin da ke so na faɗa a ƙarshe shine yana da gaskiyar wajibi akan al'umma yau mataki na biyar da ba ambata mataki na biyar da ba ambata ba shine samar da gidajen marayu samar da gidaje na musamman wanda ake gidajen marayu ne wannan aikin gwamnati ne amma a wasu wurare wanda ba mutane ba gwamnati ba suna yi ni na ga haka a Gombe akwai kungiya addini take da gidan marayu Allah ya saka wa Malam Amin Daurawa da alkhairi shi ya kafa wannan gidauniyar kuma har yanzu tana nan tana ci akwai wanda suka yi makaranta har suka har su bar gidansu tafi jami'a su yi makaranta akwai wanda suka girma ƴan mata ne har an musu aure akwai wanda suka da alqurani sun zama alarmomi kai akwai waɗanda ma suka samu admission zuwa kasashen waje daga gidan marayun nan ni na san gidan marayun sannan a Niger na ga gidan marayu wanda mutum ɗaya mai kuɗi ya gina gidan marayu yana ɗauko marayu yana ajewa babban attajiri ne amma da kuɗin shi yake ciyar da su a cikin wurin akwai makaranta shi yake biyan albashin malaman suna da ɗakuna suna da wurin wasanni da komai in yaro ya shiga gidan marayu nan ba zai fita ba har sai ya shekara 18 kuma za a koya mishi sana'a za a koya mishi karatu sanda zai fita zai zama ya iya sana'a in mace ce sai sun mata aure kuma ya tsara yadda ko baya raye a cikin dukiyar shi akwai kamfani da za a ci gaba da ba wannan gidan marayun kulawa daga kullun dukiyar shi bunƙasa take to wannan ma hanya ce ta kula da marayu kuma gwamnati ya kamata ce wannan da kamata gwamnati ba gidan marayu haka a wulakance ba akwai kasashen da suka tsara irin wannan rayuwar mutum ma bai jin tsoron ya mutu ya bar maraya kamar kasar Malaysia a Malaysia dan mutum zai mutu bai jin tsoron cewa wai dan shi zai shiga wani kunci akwai tsari kyakkyawa wanda dan zai rayu kamar kowane da ba ma zai san cewa shi maraya bane to tunda mu ba mu da gwamnatoci masu irin wannan wajibi ne akan mu matsayin mu na al'umma mu yi wannan wajibi ne zama a kowane masallaci da kowace cibiya akwai gidauniyar marayu wanda zamu dinga saba taro da sisi mu sawa kanmu haraji wanda duk mutumin da Allah ya mishi rasuwa a cikin mu a rike marayun shi zaku ga waɗanda ba musulmi ba suna da wannan yanzu a makarantun boko irin na arra dake cikin garuruwan mu dinnan idan wani nasi ya fadi ya mutu to shikenan ba a cewa a cire yaran daga makaranta mu ko yanzu kana da yaya suna makaranta kuli idan ka mutu shikenan sai dai su dawo ta yana ganta ko wata haka rabin ta yana ganta ita ba makarantar kuɗi ba ita ba ta gwamnati ba haka nan ga ta la sharqiyatun wala garbiya suna yawo haka kamar almajirai to su kuwa arnan da muke jin cewa ba musulmai bane muna jin takaicin su saboda kafircin su sai su yi gidauniya wanda dama gidauniya ana zubawa duk kuɗin makaranta in zaka biya akwai wani percentage da zai shiga cikin wannan gidauniyar da ka biliyoyin kuɗi ne a ciki wanda duk aka sa a makarantar ba zai fita ba sai ya gama wai dan mutuwar uba ko an kori uban shi a aiki ko ya talauce wannan ba zai sa a kore shi a makarantar ba sai dai iyayen ne suka ga sun fasa za a ci gaba da kula da shi har ya gama makaranta kuma shi ma ya san in ya in an mishi shi ma zai yi nan gaba to haka yana da muhimmanci mu samu irin wannan tsare-tsaren tsarin yadda za a kafa gidauniya mai kyau ta taimakon marayu ba wai ta taimakon su kawai da azumi ba ko da sallah ba taimakon su tsawon shekara musamman a wannan zamanin da ake yawaitan samun marayun kusan muna rayuwa ne a lokacin da mace-mace yayi yawa kamar yadda yake a cikin waƙi muna gani kuma kowa ya mutu to ba zai bar iyalai iyalan nan a cikin su akwai ƙanana watakila masu suka fi yawa kuma waɗannan shikenan sai shiga cikin lissafin marayu wannan abin da ya kamata mu kula da shi kenan wajen wato ganin cewa mun taimakawa marayunmu kana cika ku da surutu ina gani ya kamata in dakata haka ko Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin abin da na fadi wanda yake daidai Allah ubangije ya ba mu damar aikin iko aiki da shi wanda zama kuma kuskure ko rafkanuwa ubangije subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana gaba daya farko ina sanya kasar mu Najeriya a cikin addu'o'in mu ubangije Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana alkhairi ya Allah ka yayi mana abin da muke ciki na fitina da bala'i da kuncin rayuwa Allah muna roƙonka ka sanya shugabannin mu su zama mutanen kirki masu tausayi Allah ka ba mu shugabanni na gari ya Allah wannan wata na Ramadana wanda wata ne da kake enta mutane daga wuta Allah muna roƙonka ka enta mu ya Allah ka rubuta mu cikin wanda kake entawa ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda zaka rubuta sunayensu cikin waɗanda suka halarci majalisin ilimi a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai mala'iku wanda suke yawo suna daukan sunayen mutanen da suke zuwa majalisu na ilimi Allah ka sa mu cikin su Allah ubangiji ka gafarta mana zanuban mu iyayen mu da malaman mu da suka shude Allah ka gafarta musu Allah ubangiji ka sanya albarka a rayuwar mu da kasar mu Allah kuma ka sa mu cika da imani sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah